sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin na yau Litinin 22 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirinmu namu na yanzu, za ku ji cewa ana zaman dakon sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu a jamhuriyar Niger, sai dai sakamakon farko na nuni da an samu zazzafar fafatawa tsakanin 'yan takaran biyu. Bayan haka za ku ji cewa yajin aiki da kungiyar matukan a daidaita sahu a Kano suke yi ya gurgunta harkokin sufuri a birni da kewayen Kano. Kamar kowace ranar Litinin, yau Masani Shaibu Malumfashi na tafe da rahoto na musamman a kan batun taɓarɓarewar tsaro a arewacin Najeriya. Kanin muna ɗauke da labaran wasanni, to amma kafin nan ga muryar da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Amurka na gab da samun adadin mace-mace rabin miliyan sakamakon cutar COVID-19 da ƙarin mace-mace da ke da alaƙa da coronavirus fiye da kowace ƙasa, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. A yau Litinin da yamma, shugaba Joe Biden zai yi magana akan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon cutar a fadar White House. Daga nan kuma za a yi shiru na 'yan mintoci, sannan kuma za a kunna candle don tunawa da waɗanda suka mutu. Nan da shekaru masu yawa, jama'a za su yi magana akan annobar a matsayin wani mummunan tarihi a ƙasar, yadda aka samu mutane da yawa da suka mutu daga cutar mai shafar numfashi. Abinda ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa, Anthony Fauci ya faɗa kenan a CNN a jiya Lahadi. Don tunawa da gaba ɗayan waɗanda suka mutu, jaridar New York Times ta sanya zanen ɗigo guda 500,000 a shafinta na farko. Kowane ɗigo na zaman mutum ɗaya da ya mutu a Amurka sakamakon cutar. Ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa, da ake kira IFRC a taƙaici, da ta Red Crescent, na yin kira da a taimaka musu da dala miliyan 9.4 don daƙile yaduwar annobar Ebola a faɗin yankin Afirka ta yamma. Ƙungiyar ta IFRC ta faɗa a yau Litinin cewa za a yi amfani da kuɗin ne don sa ido da kuma faɗakar da al'umma a ƙasashen Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal da Saliyo. Ba ruwan annobar Ebola da iyakoki, a cewar Muhammad Mukir, daraktan ƙungiyar IFRC na yankin Afirka. Alaƙar zamantakewa ta ƙud-da-ƙud da al'ada da tattalin arziki tsakanin al'ummomi a Guinea da ƙasashe makwabtanta sun haifar da haɗarin bazuwar cutar zuwa Liberia, Cote d'Ivoire da kuma Saliyo. Ta yiwu har ma fiye da nan. A jiya Lahadi, jami'an lafiya a Guinea sun ayyana lamarin a matsayin annoba a yankin, bayan da aka samu mutum uku da aka gano sun kamu da cutar a Goke, wani ƙauye a gundumar Inzerekore. Aƙalla mutum ɗaya kuma ya mutu. Wannan shine karon farko da aka samu ɓarkewar cutar a Guinea tun bayan shekarar 2016. Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake dawowa yau Litinin da yawansu, suna nuna ƙin amincewarsu da gwamnatin sojan ƙasar duk da gargaɗin da aka yi masu na mummunan matakin da jami'an tsaro za su ɗauka. Wata ƙungiya da ake kira Gen Z tare da ta Civil Disobedient Movement sun yi kira a jiya Lahadi da a gudanar da yajin aiki. Sun kuma roƙi jama'a su fito yau Litinin don juyin halin da suka yi wa laƙabi da 5-2s, wato rana, kwanan wata da shekara da ke da lamba 2 har su 5 a ciki. Ma'ana yau kenan 22 ga watan 2 a shekarar 2021. Kwatankwacin zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da aka yi a Myanmar mai laƙabin lamba 8 har su 4, wadda aka yi ranar 8 ga watan 8 a shekarar 1988. Wani saƙo da aka fidda a jiya Lahadi a tashar talabijin ɗin MRTV, wanda ya gargaɗi masu zanga-zangar shi ke tunzura mutane yanzu, musamman matasa, don bin hanyar fito magama da za a iya samun hasarar rayuka. Rahotanni da ke fitowa daga Yangon sun ce jami'an tsaro sun toshe hanyoyi a kusa da wasu ofisoshin jakadancin ƙasashen waje, inda suka zama matattaran masu zanga-zanga da ke yin kiran ƙasashen waje su sa baki. Wasu da ake kyauta da zaton mayakan IS ne a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe wasu mata su hudu da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke aiki don kyautata rayuwar al'umma a jiya Lahadi. 'yan sanda sun ce matan na kan hanyar su ne ta zuwa wurin aiki a lokacin da aka yi wa motar su kwantan bauna a arewacin lardin Waziristan, wurin da a baya yake mazaunin mayakan a bakin iyakar kasar da Afghanistan. Ofishin 'yan sandan gundumar ya ce harin da ya auku a garin Mir Ali ya jakata direban motar yayin da mace ta biyar ta yi sa'ar tsira. An ce jami'an tsaron Pakistan na gudanar da bincike suna kuma kokarin kama maharam.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga jin halin da ake ciki yayin da ake zaman dakon sakamakon zabe a jamhuriyar Niger. Yajin aiki da 'ya'yan kungiyar masu sana'ar tuka babar mai kafa uku da aka fi sani da daidaita sahu ya gurgunta harkokin sufuri a birni da kewayen Kano, sai dai uwar kungiyar ta nisanta kanta daga wannan yajin aikin. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Batun biyan harajin naira 100 ga gwamnati kuma a dunkule na tsawon shekara guda shine musabbabin takaddamar da ta kaure tsakanin matuka a daidaita sahu da kuma hukumar Karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa. Wadatun a makon jiya aka fara kai ruwa rana tsakanin jami'anta da matuka baburan mai kafa uku.
Gaskiya dai mu ba mana adalci a ce za mu dinga biyan wannan kuɗi kowa 18,000 ba.
Da muna biya to amma kuma yanzu abin da ya samu saboda an ce za mu biya su ne at once a lokaci da za mu hada mu biya su gaba daya.
Wannan lamari dai ya kawo cikas ga zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen Kano a yau Litinin, musamman ga ma'aikata, dalibai da kuma 'yan kasuwa.
Ya zo daga Funtuwa, ba mu san cewar za a tashi da wannan al'amari ba. Ba abun hawa ga baki da dan tun daga rijiyar zaki har ka buga a ƙasa na zo, kuma yanzu ma huta nake sake tafiya. Kantun kwari zan je siyayya.
To za mu daina ibawa kuma gashi muna ta neman mota sakamakon wannan yajin aiki da 'yan arewa suke, saboda suna kawo cigaba sosai, saboda kaga suna rage mana zirga-zirga dan wahalar mota tunda taksi yan tayi kada.
Dalibi ne ni a jami'ar Bayero daga rijiyar Lemo zuwa Kabuga Biki on site na sha wahala karshe ma sai lif aka yi mu.
Yanzu yanzu dai uwar kungiyar matuka a baburan a daidaita sahun a jihar Kano ta nesanta kanta da wannan yajin aiki da 'ya'yanta ke dakawa. Alhaji Sani Sa'idu Dan Koli shine shugaban kungiyar.
Wannan yajin aiki gaskiya ba a kungiyance, wance ba kungiya ce ta bada umarnin a tafi yajin aiki. Don mun magana ce ta cewa za a biya kudin haraji. Wannan sakonnin da aka bayar ko sanarwar da aka bayar ta yi kadan ta amince cewa a je sati biyu mu fadakar da mutane mu gaya mutane cewa kowa ya zo biya kudin harajin sa.
Ga alama wannan takaddama ta sanya hukumar Karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa a Kano baiwa gwamnati shawarar rusa tsarin sufurin a daidaita sahu a jihar, kamar yadda shugabanta Baffa Babbadan Agundi ya tabbatar.
Ai wannan yajin aiki zai sa gwamnati ta sake tunani a samu a kawo motocin da za su dinga daukar mutane ba irin wannan da za su ɗebi mutane su je su kada su su ki biyan haraji. Ai ko shakka babu idan Allah ya sa gwamnati ta karbi shawarwarin da muke bata ya kamata a soke a daidaita sahu a jihar Kano. Dan ya zama kamar a caba, kuma a caban nan aka hana shine suka koma wannan da ana jin daɗi abu ya tsabtata kuma yanzu gashi su ma sun koma a cabar.
Gwamnatin Kano ta Ibrahim Shekarau ce ta kullo da tsarin sufuri na daidaita sahu a shekara ta 2004, kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na cikin waɗanda suka bada gudunmawa wajen samar da wannan tsari a wancan lokaci.
Domin a sauƙaƙa wa mata matsalar sufuri, a kange su daga hawa baburan a caba ko a tsayar da su daga yawan haɗuran da wato 'yan acaba suke yi a wancan lokacin. Baya da cewar za a kaucewa abubuwan kyama a idan shari'ar musulunci kamar matsuwar mace ga namijin da ba muharraminta ba, da yiwuwar bayyana ɓoyayyun sassan jiki yayin ƙoƙarin hawa babur da makamantansu.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda ake zaman dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu tsakanin Bazoum Mahamad na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da kuma Alhaji Muhammad Usman na RDR mai hamayya. Hukumar zabe mai zaman kanta ta Seni tana nan tana tattara sakamakon zabe. Ga dai tamar abari da rahoto akan haka.
Jama'a sun yaba da yadda aka gudanar da wannan zabe na shugaban kasa zagaye na biyu, kamar yadda shugaban hukumar zabe mai zaman kanta wato Seni Shehu Musa na jihar Damagaram ya nuna gamsuwar shi.
Alhamdulillah, sai godiya ta tabbata ga Allah, mun kara zabe kun gani lahiya lau, komai ya tai daidai, ba wani rikici, ba wata fitina, kuma ba a dai wani abu wanda zai bata mutuncin da ingancin zaben, ba mu ganshi ba. Sai mu ce mun gode ma Allah, kuma mun gode ba masu zabe da suka hito suka yi zabe cikin nasu a cikin kwanciyar hankali. Shi zabe akwai dokoki da ake aiki da su, kuma duk wanda ka gani ya zo an baya shugabancin zabe sai da ya rance da Qur'ani zai girmama wannan dokoki. Kenan duk abin da kaga an yi bisa kan doka ne aka yi, kenan sai dai mutane sun kare ita, doka ta kowa ce.
Yanzu haka dai aikin karbar sakamakon ya kankama a hukumar zabe wato Sini.
Komai ya tai daidai, kuma muna nan muna karban result, kuma yau inda muke mun karbi result kawa rabin duka jihar Damagaram, kun san gunduma duka 55 ce, kuma yanzu inda muke mun karbi wajen 26 kenan, kuma kun gani akwai wasu suna jira mun ce musu su dakata saboda mu dan tattauna da ku, musallame ku. Kenan yanzu ko ma zamu muna zaton dai yau zamu kare wannan abin insha Allah.
To ko su masu sa ido yaya za su fassara tafiyar zaben mamman waje na Transparency International da karin bayani?
Mun ga inda je bakin kokari inda muka je mun ga zabe yawa kana a cikin koshin lahiya da hankali mutane bakin gurguro sun to da fidaki yanzu sun yi zaɓe salam almu da sun kuma gida babu wani rikici kurakurai, babu wani kurakurai tun da a kurakuran da muka ga muke tawo muke tamaha mu gani mu gansu ba tan kurakurai wanda za a yi cewa wajen zaɓe ne kenan, wanda shugaban kulawa da zaɓe ko wannan cikin wannan buru-buru sun samu kokoro na kwalai tun da muna gani in mutum ya ɓace suna kwaranta mu shiga wadda za ka yi ka je ka yi zaɓe, amma ba ruwan suka gwada maka ne suke ka je ka zaɓa ga inda za ka ga inda za ka lalle komai a tsare mu gani. Alhamdulillah, muna cewa alhamdulillah lalle an samu ci gaba da mu inda muka sa ido mu ga wani tashin hankali ba
a wannan zabe. Wani abin da aka lura da shi shine mata sun fito da fifi don jefa ƙuri'arsu, hakan na da nasaba da irin waye kai da kungiyoyin matan suka yi, cewar Hajiya Ummadin, shugabar kungiyar yaƙi da musguna ma mata a nan jihar Damagaram, da ta bi sau da ƙafa yadda wannan zabe ya gudana.
Gaskiya alhamdulillahi ɗan uwana mata sun burge ni, ni a yadda na gani ma duk dai inda muka tai muka yi supervision matan sun yi mazanyawa, mata wallahi sun fito sosai sun amsa kira. Abin da ya kawo haka ko saboda an yi waye kai, kungiyoyin mata ma sun waye kai, akwai cewon ya su ma suna so a dama da su, shine yasa suka fito. Komai da za a yi kin san in babu mata abin ya rage, ya rage armashi kenan. Duk wani wanda ai ci gaba da ake so ai sai mata sun sa hannu a ciki, don shine mata sun lura da haka sun gane kenan lalle su ma suna da matsayi a cikin rayuwa ta kasa, shine yasa suka fito. Amma kuma da waye kai da aka musu ku fito ku fito ku yi zabe, wannan ma ya bada sakamako na kirki.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari. Sakamakon farko da hukumar zaben jamhuriyar Niger ta soma bayyanawa na nuni da cewa kowane ɗaya daga cikin 'yan takarar zaben shugaban ƙasan ya yi bazata a inda ake tunanin ba zai iya kai labari ba. Sai dai jam'iyyun masu takarar sun nuna gamsuwarsu ga yadda aka gudanar da zaben. Daga birnin Kwani ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Asa da kwana guda bayan kammala zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da ya haɗa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohammed da na jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman mai hamayya, 'yan siyasa sun soma furci game da yadda zaben ya wakana. Kuma a cewar Umar na mesaje na jam'iyyar PNDS tarayya, sun gamsu da yadda zaben ya gudana.
Mun yi kowa farin ciki wanga zaɓe an yi shi lahiya, ba nan Kwani ba, duk in ka duba ƙasar Niger an yi shi lahiya. Duk abunda an kai ta zato da yake ana sallah ana roƙon Allah, duk wanda an kasa mai kishin kasar shi in yayi sallah ya roki Allah, kuma kaga Allah ya amsa ko dan cako ba aka shi ba. Kuma dama mun Niger siyasa mutan Niger ba a taba sai dai a yi kacici kacici, ba a taba zabe ba wanda aka zo a yi kashin mutane. To mun gode ma Allah wanga zabe da Allah ya gwada mu na rana, kuma aka yi shi lahiya lau. Mun ƙara godiya ga ubangijinmu tabaraka wataala, Allah ya ƙara kare mu na kasar mu ta Niger.
To ana iya cewa duka wakilan ku delege gaba ɗaya na ko ina a faɗin wannan gunduma, ba wanda ya kawo muku wani ƙorafi na cewa ga ya huskanci wata tursasa ko kuma ya lura da wani abu wanda ba cikin ƙa'ida ba lokacin da ake gudanar da zabe.
Alhamdulillah, mu ba wanda ya kawo mana wani abu, dama mu duk siyasar da aka mu mu taba ciya ana kawo mana lahiya lau lahiya lumi duk zo da sun kai mana tunda ni kan kaina da ni kewayawa akwai inda an karu ruhunan zabi tare da ni ko wani delegi wanda aka tambaya ba namu dai ba ko wani wanda anka tambaya sai ci a shi bai ga wani abin matsala ba
haka take ko a bangare a adawa inda Alhaji Abdulmuni na RDR canji yace sakamakon da ke hannunsu zoke yanzu na nuna cewa zaben yawa kana laulami kamin soji ta sauran wakilan su a rumfunan zabe
to zabe dai shi dai a bisa tsakanin mu mu ɗan siyasa ba mu samu matsala wajinan mu ba an yi shi lahiya an kare shi lahiya yanzu muna karbar sakamakon zabe wanda zai hitowa daga garuruka daban-daban sai in mun gama riƙon suna nan za mu gane in zaben nan ko ina daidai yake in ba daidai shike ba amma a nan garin mu nan kwanni inda mun ka samu sakamakon zabe mu ba mu ga wata matsala amma mutanen dazuzzuka ba su wa da zo muna ba balle mu kare tabbatar da rashin matsala
bugo muku ba su ce ga wata matsala lokacin da ana gudanar da zabe
eh ba su bugo muna ba sun kace ga wata matsala
wannan na nuna alamun komiya ta hiya clear
yana yiwa su da rai babu rezo babu service kenan ba mu da tabbacin da ko ina zo daidai amma dai ba mu tsammanin matsala dan akwai matsala kamar wannan da nan take na ake shi
kuma babu wanda ya kama ko wani korafi ko kokenci ga wata tursasar da aka yi mishi lokacin zabe
babu wanda ya kama korafi yace an tursasa same shi yanzu abin da ya rige gare mu sakamakon zaben da muka tattara nan mu gani in shi ya tattara shi ne in shi kuma an ka tura
a lokacin da nake aiko da wannan rahoton hukumar zabe ta kasa ta so mu bayyana sakamakon zaben ko da yake akwai jan aiki a gaban ta zoke yanzu abinda ke sawar a ce an yi sakamako a yanzu haka na cewa wannan ne ko wancan ne daga cikin an takarrake kan gaba a wannan zaben ko da yake sakamakon farko na nuna cewa zaben yayi zafin gaske tsakanin an takarar guda biyu kuma kowane daga cikin su yayi ba zata a wuraren da ake tsammanin abokin karawarsa ne ke nasara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma lokaci ne da Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar mana da rahoto na musamman wanda ya shirya mana akan tabarbarewan tsaro a arewacin Najeriya
batun tsaro a Najeriya batu ne da yake cikin zakatan shugaba Buhari da kuma gwamnonin jihohin da abin ya shafa tare da sarakunan su na gargajiya kusan kullun a arewacin Najeriya sai ka ji mazauna yankunan karkara suna kuka ko wancan kauye an kai musu hari ko kuma can an saci wasu ko an kashe wasu an kuma sace wasu mata an yi musu dade abin da ba dadin ji masu kula da harkokin yau da kullun suna yabawa da irin kokarin da gwamnatin tarayya take yi a baya-bayan nan wato watanni kusan hudu da suka shude inda ake fatattakan su waɗannan mahara domin an aje rindunonin soja wanda dama da shi gwamnatin Buhari ta fara kalaci a arewa maso gabas wato Yobe da Borno yanzu kuma da abin ya yi kamari a jihohin Katsina da Zamfara Sokoto da kuma Kebbi musamman yan operations health sanity da aka jibge su a sassa daban-daban na Faskari Jibiya Katsina da wajen su Dandime inda suke kai hali da zaran an sanar da su sai ga kuma a lokuta da dama suna yin nasara don ko bayan nan sun kashe mahara sama da 200 kamar yadda wannan jiyau ya tabbatar mani
daga baya kuma sojoji suka zo da jirage sojojin kasa suka zo aka bi barayin aka yi musu kwantan bauna inda Allah ya sa aka samu nasara duk kusan yan ta'addan da suka halarci wannan gari aka kakkashe su an kashe ɗan ta'adda sama da 300 a kwashe su kanta biyu wani ƙauye ne sabon layi nan wajen mai gora da sun ban mutane mana ta zuwa na kallon gawakin daga ba kuma ya suka hana
ko a asabar dinnan da ta gabata dandanan yan sanda ta jihar Katsina tare da sojoji da infantry sun kama yan ta'adda 15 tare da kwace dabbobi 495 daga hannun maharan kakakin rundunar yan sanda SP Gambo Isa ya kara mana haske game da nasarar da suka samu
mun kai wasu sumamai har guda biyu na farko dai area commander Dutsen ma shine ya kai wannan sumamai inda ya jagoranci yan sanda da tawagar yan vigilante inda suka samu labarin cewa an ga barayi dauke da bindigu kera AK-47 sun kai akan babura wajen guda 10 sun rako wasu shanu a zuwa wani kauye da ake cewa tsaunin bala a karamar hukumar Dan Musa. A lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan ƙauye kuma sun juya sun koma. To dalilin da yasa area commander ya ɗebi ƴan sanda suke musu kwantan bauna kuma Allah ya bada nasara. A ciki aka kama mutum 11 karkashin jagorancin wani Alhaji Adamu wanda ake wa lakabi da Shantal. Ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin gaggagan barayi da muke nema waɗanda suke damunmu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane. Mun kama shi da waɗannan mutum 11 kuma an sami shanu guda 185 da tumaki guda 54. Har ila yau a wannan rana da DPO na Batsari shi ma ya jagoranci Operation Fof Ada da kuma na sharan daji da tawagar 'yan bijilanti inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga Dankar zuwa ƙauyen Dangayya a ƙaramar hukumar Batsari. Kuma Allah ya ba su nasara suka yi kicibis da wasu waɗanda ake zargin su uku ɓarayi ne daga cikin daji suke kuma an same su da shanu guda 43 da tumaki guda 213 da ake zargin cewa na al'ummar ƙananan hukumomin nan ne waɗanda aka kora cikin daji. Kuma karka manta cewa damuna ta riga ta wuce kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake akwai operation Sahel Sanity wanda yake na sojoji ne da Special Forces da Air Force da kuma Operation Fof Ada da sharan daji sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga 'yan vigilante. Saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki an samu haske kuma ƙoƙari suke su ga cewa sun fita daga cikin dajin nan domin su shigo cikin mutane su saje. Kuma wannan shine dalilin da ya sa muka tare ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin Rugu domin ta shigo cikin dare kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda.
A jiya kuma sai ga labari ya bullo cewa bayan la'asar mahara 'yan bindiga sun taraye hanyar Kaduna zuwa Abuja suka sace mutane 9 daga cikin wata bus din da suka tsaida suka dan bude mata wuta inda har direban ya mutu ɗaya fasinja kuma na gaba daga bisani ya karsa kafin a kai asibiti.
Me zaka ce kan wannan abu da yake faruwa ne?
To ga mun ne cikin wani irin yanayi da kawai mu ga mun ko an ce mana kawai matsaya ta wasu daga wani shugaban suka ce mu sauri mu jiya waɗanda suke gaban mu ma an tare su suna cikin gaba saboda haka mu dai ga mun ne musu halin da muke ciki ba muna fata ne Allah ya sa masu
wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya na daga cikin waɗanda aka tsare a hanya aka ce masu mahala sun tare can gaba saboda haka su dakata. To da ya samu natsuwa sai na zanta da shi.
Malam Nasiru yaya ka ga yanayin gurin a lokacin da ake tsaida koci a kada koci?
Wato abun tsoro ne a sani don saboda za ka yi tsamma kafin ita bindiga in aka harba ta za ka iya samun kowa ma. Amma nazuwar ce kawai ita ce wani abu abin da ma tun da muka taso daga Kaduna daga nan gwanin gora din nan nake ta duba hanya har muka zo garin gadar Malam Mamman muka wuce muka nufi Katari kenan ban ga jami'in ɗan sanda ko jami'in 'yan sanda ko guda ɗaya a hanyar nan ba. Wannan ya sa na lura akwai matsala. To ilai kuwa haka aka yi mun zo daidai dab da Katari a sai tsakaninmu ma da masu fashin nan bana jin ya kai mita 100 domin su riga sun tare wasu na kokarin su sa su kan layi su shiga daji da su kuma duk wanda ya zo yi kokarin juyawa suna harbinsa da bindiga. To wannan ya sa wasu suka fara juyawa daga wancan layi na dawowa Kaduna ba na tafiya Abuja ba. To mu ma nan dai muka yi riba su muka juyo aka zo aka tsaya ana jiran sa lokacin da wannan abun ya warware aka gama satar mutanen sannan muka zo muka wuce.
Nasiru Adamu El Hikaya wakilin murya Amurka da ta ritsa da shi Allah ya kubutar da shi. Har yanzu dai da sauran rana a kaba sai an karasa ido a dukkan hanyoyin da ke arewacin Najeriya. Sanisha Mulumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Malam Sadi kafin mu je ga shirinmu na gaba to sai a shakata da wannan wakar. Mama, jamila nipo kakaanza kulia, oh. Madalla da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gwamnatin jihar Edo da ke kudancin Najeriya ta yi karin kudaden ciyar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar Insurance FC ta jihar. Sabina Cikere, jami'ar kungiyar, ta ce an dauki matakin ne domin karfafa gwiwar 'yan wasan kungiyar da kuma magance kawar da hankalinsu daga kudurin kungiyar na samun daukaka zuwa fafata babbar gasar League ta Najeriya a kakar wasanni ta bana. An yi karin kudaden ne da kashi 100 inda kowanne dan wasa zai sami naira 6,300 a maimakon naira 3,000 da ake bayarwa yanzu haka. Haka kuma ta ce tawagar mata ta kungiyar ma za ta amfana da karin kudaden, inda ta ce kuma gwamnatin jihar ce za ta ci gaba da daukar nauyin ciyar da 'yan wasan a duk lokacin da suke a sansani. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya, Gano Turo, ya bayyana cewa 'yan wasan kasar za su yi amfani ne da jirgin ruwan kwale-kwale domin sufurinsu zuwa Kotono, inda za su fafata da kasar Benin a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2021 da aka sha ta bugawa a ranar 27 ga watan Maris. Ro ya ce an dauki zabin tafiya ta ruwa ne sakamakon yanayin rashin kyawun tituna, wanda kuma zai dauke su tsawon lokaci kafin su isa. An tsara 'yan wasan za su yi atisayen motsa jiki a birnin Eko kafin wucewar su, saboda a cewar kocin ba za a sami damar yin haka ba a ranar da za su isa Kotono, babban birnin kasar ta Benin. Ana tsaron nan ba da jimawa ba hukumar kwallon kasar ta NFF za ta bayyana sunayen 'yan wasan da za su buga wasannin na neman gurbi da kasashen Benin da Lesotho. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta kara jaddada matsayarta na rashin lamin cewa duk wani katsalandan da sanya siyasa a sha'anin kwallon kafa a kasashen da ke karkashinta. Haka kuma hukumar ta jaddada barazanar daukar tsauraran matakan ladabtarwa ga dukkan kasar da ta taka wannan dokar, ciki ko har da dakatar da su daga lamurran kwallon kafa. A wata takardar gargadi da hukumar ta aikewa sakataren hukumar kwallon kasar Saliyo, hukumar ta FIFA ta bayyana rashin jin daɗi da rashin amincewarta akan sammaci da wani kwamitin majalisar dokokin kasar ya baiwa jami'an hukumar da kwamitocinta, kazalika da kuma matsayar da aka cimmawa bayan ganawar. Aka haka FIFA ta jaddada wa kasashe cewa wajibi ne su baiwa hukumomin kwallon kafa na kasashensu damar 'yancin cin gashin kansu da kuma gudanar da al'amuransu ba tare da katsalandan ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
Adadin mace-mace raba miliyan sakamakon cutar COVID-19 da ƙara mace-mace da ke da alaƙa da coronavirus fiye da kowace ƙasa, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira IFRC a takaice da ta Red Crescent na yin kira a taimaka masu da dala miliyan 9.4 don daƙile yaduwar annobar Ebola a faɗin yankin Afirka ta Yamma. Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake dawowa yau Litinin da yawansu, suna nuna kin amincewarsu da gwamnatin sojan kasar duk da gargaɗin da aka yi masu na mummunan matakin da jami'an tsaro za su ɗauka.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan garin Baba Yako Makeri ne da na shirya na gabatar daga dan birnin Washington DC yake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi dan nasa. Amin summa amin.